Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Da ma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 14 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu yi magana ne akan matsalolin da mata ke fuskanta wajen haihuwa da yadda abin ke dada tsamari.
Duk yadda ake fadakarwa mata suna zuwa asibiti ana ƙara fadakar da su idan aka duba kamar lambar matan da ke da ciki da suke zuwa awo a nan kasashen kai yawan matan da ke zuwa awo a wasu kasashen ba da suka ci gaba to na farko kenan kuma a lokacin awo ne ake fadakar da mutane ga irin matsalolin da za ku fuskanta ga yadda za ku kiyaye da
su
kaga waɗanda ba su zo awon ba za su iya fuskantar waɗannan matsalolin shi yasa mu a nan kamar sauran garuruwan ba suke fuskantar wannan matsalolin sannan kuma ga yawan ruwa idan aka duba mu nan za a ga mace ɗaya ta yi su 7-8 wata har 10-12
to sakonnin da muka tambaye ku na tambayar mu kuka aika mana amsa a shafin Facebook da Twitter da Instagram su ma suna nan tafi sannan zamu ba ku damar buga mana waya akan lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-6555 domin jin yadda abin yake ta bangaren da kuke
kai tsaye bari mu je ga amsoshin mu na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram
Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau yace eto anan inda nake dai wato karamar hukumar Rijau dake jihar Niger babban ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar mata a yayin haihuwa ba zai wuce rashin kayan aiki da ake bukata a asibitoci da ake da su ba inda zaka ga kafin mace ta haihu sai ta galabaita domin babu kayan aikin da za a yi mata aiki yadda ya kamata sai kuma cikin kauyuka inda su kuma a can asibitocin ne ba su da shi kafin su shigo gari wasu lokuta sai kaga haihuwar ta rasa ranta
sai Sama'ila Sufati Sankalawa yace yau da gobe mu dai a nan yankin da nake matsalar na dada raguwa sakamakon wayar da kan mata da mazajen su da akan yi zuwa wajen da akan yi idan sun je awo kenan tun lokacin da aka samu ciki har zuwa haihuwa ku tashi lafiya
to sai kuma Zaharuddin Umar baban yara Bichi yace salam yau da gobe mu ma a nan garin Bichi dake jihar Kano abin haka yake kalubalen da ya hada da fuskantar wulakanci daga ma'aikatan lafiya wato na asibitoci kenan wajen da su suke karbar haihuwa da kuma rashin kuɗin da za a yi amfani da shi wajen siyo wannan siyo wancan tunda dai gwamnati ba ta taimakawa da irin waɗannan kayan karbar haihuwar nagode ku tashi lafiya
sai Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace tabbas yau da gobe a yankin mu kuma an samu raguwar kalubalen haihuwa da mata suke fuskanta sakamakon zuwa asibiti yayin da suka samu juna biyu
To sai kuma Dauda Garba bin Afan Putuskum yace salam filin yau da gobe mai sa'a ko menene
to wannan mai sa'a
oh mai sa'a oh to wato an dade kenan to gaskiya matan karkara sun fi shan wahala wajen haihuwa wanda tsakanin su da asibiti kusan kilomita 7 sai dai a doro su a shanu ko kuma keken shanu kenan ko a kawo su kuma sai kaga ka sha 12 dare zuwa karfe 3 dare aiko akwai wahala.
Kwarai sai DC Washington Movie yace a zahirin gaskiya mu ma haka abin yake a nan yankin mu. Ya kamata gwamnatoci su ƙara wayarwa mata da kai dangane da muhimmancin zuwa asibiti. Domin wani lokaci iyayen namu mata ba sa son zuwa asibiti, ganin cewa da yawa daga cikin masu mutuwan ba za su basa zuwa asibiti sai sun galabaita.
To Allah ya kyauta. Sai Adamsi Kulani yace ni kam kauye na da nake ban taba ganin mace an mata tiyata ba don ta gagara haihuwa da kanta, wato bai taba gani ba kenan. A gida suke haihuwa sai dai nazo birni na gada, sai da nazo birni na gada ba.
Sai Tasu Iliyasu Magami yace yau da gobe wannan matsala kusan kowa ina ana samun ta, har a garin mu ma haka abin yake. Ya kamata masu juna biyu su rinka ziyartar likita akai-akai. Hakan zai sa idan akwai matsala ayi saurin ganewa tun da wuri, ku tashi lafiya.
To amin amin. Sai Abdullahi Laki Funtuwa yace hakika wannan matsala babu inda babu ita a asibitocin mu a Najeriya, don ma ba a kama suna da na faɗi wata likita a garin mu da zaka ce mata okay da zaka ga mace za ta haihu, mace ƴar uwarta tana wulakanta ta, ko waɗanda suka kawo ta, muna fatan hukumomi za su duba wannan lamari, wato irin likitocin nan da suke yin abin da bai dace ba na kyara da hantara maimakon lallabawa. To fa
sai Adamu Muhammad Danbojiwa yace yau da gobe ni ma inda nake haka abin yake. Gaskiyar magana akwai kalubale sosai ga mata masu haihuwa. Abun bakin cikin ma koda asibiti mace ta je wani lokacin ba sa samun kulawa sosai. Fatan mu dai Allah ya kawo mana mafita.
To amin amin. Usman Manika Mairuwa Road Funtuwa yace hakika akwai matsaloli da mata ke samu yayin haihuwa a jihar mu ta Katsina. Sai dai sakacin matan da ba sa zuwa matan suke da sakaci domin ga magunguna kyauta da kayan aiki a fadin asibitocin da muke da su a wannan kasa ne ko ake samu a wannan wanda ke sa ake samun sauki na asarar rayukan da ake yi na mata masu haihuwa a jihar Katsina. Wato akwai magunguna amma mata ba sa zuwa. Inji wannan shi Manika.
Sai Hassan na Husaini Muhammad yace yau da gobe a gaskiya anan Abuja mata suna fuskantar matsala a yayin haihuwa. Ganin yadda ake fuskantar matsalar tsadan magani, idan matarka ta kamu da nakuda san ba za a taba ta ba har sai ka biya kudin da suka fada. Ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamari a tashi lafiya.
Lafiya dai ta fi komai kan. Sai kuma Maryam Aminu Kano Mai da Garko tace tabbas mu dai a yankin mu wato garin Maida mata na fuskantar kalubale a lokacin da suka zo haihuwa, amma babbar matsalar ita ce auren wuri da ake yi wa matan, da fatan za mu gane illar yin haka mu daina.
Sai daga ƙarshe Kabiru Jeke ƙara yi Sokoto yace tabbas yau da gobe ko shakka babu ni a nan cikin birnin Sokoto inda nake zaune matsalar haihuwa da mata ke fuskanta abin ya ragu saboda wayarwa ma'aurata da kai da jami'an kiwon lafiya suke tashi tsaye ga dangadan suna yi wa al'umma, amma wallahi har yanzu a ƙauyuka tsugunna bata ƙare ba, wata in ta fara nakuda tun kafin a kawo ta asibiti ta galabaita. To Allah ya sauke mu, gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
Wannan haka yake. To kamar yadda muka ce Safinatu, zamu bawa masu sauraro dama domin kafin likita ajiyar da muka yi su dan tofa mana albarkacin bakin su, muji a yankunan da suke abin yake. Lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. To ai na ga ya kamata kafin a dan abin nan ya kamata mu dan shakata ko to haka yake.
Lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi
rayuwa ba warwar ba,
yanzu kama kariya ake ilimi halawa mushi
rayuwa.
So mulki ta bar mun kashi
rayuwa kan jarin talaka shi take lafiya. To ga wani daga cikin masu sauraron da muka samu kira da muka ce zamu bari su dan tofa. Assalamu alaikum.
Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, barka da aiki.
Yawwa, da wa muke magana kuma daga ina?
Sanusi Ibrahim da Kakumi, karamo kuma bakwar jihar Katsina.
To barka da warhaka, yaya abin yake a Kakumi?
Hello?
Yawwa, nace abin yake magana mata masu haihuwa a Kakumi lafiyarsu.
A gaskiya mu abin sai alhamdulillah domin Allah bakin gogoro suna kamantawa. Kuma muna fatan Allah ya karo mu gwamnatin nan nasara bisa ayyukan da take alkhairi.
To amin amin. To mun gode sosai, mun ji dadi da muka yi haka. To mun gode Sanusi Ibrahim. To kin ji yace ya katsina kukan alhamdulillah.
To mun gode mu Allah.
To madalla ka ake su. Eh to ga wani nan sabira.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana?
Mai magana Anas daga garin Kinuwa karamar hukumar Lamurde a jihar Adamawa.
To mallam Anas muna jin ka. Ya abin yake a wurarenku?
Eh to gaskiya anan dai suna kokari sai dai kawai dan matsalan da ake samu shine wani lokaci idan
Ayya kai na so in ji mace matsala ce ya layi ya masa
tace
amin amin to daga garin Lamurde kenan a Adamawa ko eh to ga wani assalamu alaikum
Alhaji Muhammadu ne
to Alhaji Muhammadu daga ina
daga karamar hukumar Lamurde
eh to yanzu ko wani Anas ya sauka kai ka kora shi kenan to muna jin ka
abin da kana mun haihu mata gaskiya akwai matsala kwarai da gaske saboda likitocin mu gaskiya suna da shan damuwa sosai sosai
kamar wace irin damuwa
damuwa ne ke inda duka sai kai majinyaci kakkai sai likitocin sai su sai doka an abin da su fi karfa ka da wuri a kai wajen ta gayyara
Allah sarki to Allah ya kyauta
don haka nan na kira hukumomi wanda abin ya abin tsadar akan su don Allah su rinka taimaka ma talakawa idan suka kawo abin ga abin ga mara lafiya a rinka taimakawa da wuri da amsashi
to mun gode Alhaji Muhammadu daga Lamurde jihar Adamawa da fatan sun ji
to assalamu alaikum
assalamu alaikum rahmatullah
wa alaikum assalam
da wa muke magana
gaisuwa da fata alkhairi a gare ku
kai ma haka
ansawa
ansa kuma
kuna tare da Muhammad Tajuddin da ke garin Kwangila kuma Sarkin Yaƙi Ibrahim Magu
to barka da warhaka Sarkin Yaƙi
a barkan ku dai gaskiya muna jin dadin wannan
shiri Kwangila Kwangila Zaria amin amin Kwangila Zaria
eh Kwangila Zaria ba kware kuwa
to yayi ka san na dan san garin daidai gurgudu
eh ya da yake kila ka taba za jami'a Ahmadu Bello dole ka san
an nayi makaranta dai a Zaria kan gaskiya to muna jin ka
eh gaskiya ne wata ni bangaren zan dauka wannan harka na bangaren kaman lafiya din da ake magana muna kira ga akwai kaman asibitoci harka wanda akwai gwamnati da sai mana alƙawari na kaman kananan hukumomi haka wanda za su gingina to muna roƙo don Allah muna ƙara tuna mata da kuma duba yanda za a sa magunguna a wannan wurare
to mun gode sosai Muhammadu Allah ya sa sun ji to ga wani kiran assalamu alaikum Muhammadu daga Zaria kenan to wane ne yanzu yawa alaikum assalam wane ne
kana magana da Hamza Doro daga Jihar Taraba
to Hamza Doro barka da warhaka
to da rai ne dai shine yau gaskiya ya kamata su likitoci ya kamata su ringa cika kauyuka suna duba bara su wanda ya kamata masu cikin ne ya kamata ko ba ga saboda gaskiya mai amfani likita ya kamata ya shiga kauye ya ringa duba masu ciki da sauransu wanda ba su lafiya ko ba ga ba
to muna godiya sosai
aka shiga mana asibiti za a duba ko a gida zai dinga bi
shine ce to yawa
a ringa shiga rage da ringa shiga dai ko kawai ka din da ringa duba su dai ko baka ba saboda ka gani lokaci siyasa ya zo ba ana shiga kauyuka ne ba da ma ko baka ba
oh kamar yadda 'yan siyasa ke shiga kauyuka to
ai wannan lafiyar ka ce ka jira sai an zuwa same ka kai ka bata ka je ai ko a daidai ga kokari ana zuwa
yawa to Allah sa kuma su gingina muku wuraren shan magani idan babu da asibitoci kanana muna muku fatan haka mun gode sosai Mallam Hamza
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wane ne
eh
wane ne daga ina
Hassan ne daga ainihin Zaki local government a cikin garin a jihar Bauchi
to ni ma nan Usman ne da Safinatu daga ainihin VOA muna jin ka
yawa to kamar yadda ake son a bayyana matsalolin da yake faruwa a wannan bangare na lafiya fatan mu da mu da ainihin wannan gwamnati shine ubangiji Allah ba ta ikon sake farfadowa da hanyar da za ta kara mana hanyoyi daban-daban da wadda kan jama'a
amin amin to mun gode
muna fata wa Buhari kamar yadda ya dau niyan wayar da kan jama'a
eh
ubangiji Allah ya sa bashi iko da dama.
To maganar lafiyar fa kuma da muke.
Shine ainace.
Ai na ji kai wani wuri daban. Ina maganar lafiyar. To ga ya babu Buhari akan lafiya.
Ai mu yanzu babu wanda zai kawo mana zaman lafiya da lafiyan kanta. Allah na tuba bayan Allah sai babu Buhari din.
To
muna godiya. Eh kakai tuya kamanta da albasa. Eh to lafiya jarin talaka in ji Aminu ala sabina.
Na bote da shi
rayuwa ba warwar ba
yanzu ka ma kai ya ake ilimi halawa wushi
rayuwa.
To yanzu bari mu ji daga mu ji al'amarin yake daga bakin wata ƙwararriyar likita Aisha Abdulrahman a tattaunawar su da Usman da suka yi a waya.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
To da muke magana cikin shirin yau da gobe.
A Dr. Aisha Abdulrahman.
To Dr. Aisha Abdulrahman muna magana ne yau akan maganar a turance maternal health na mata, wato maganar mata masu haihuwa, iyaye da sauransu dai. Matsaloli mata suna ta fuskantar matsaloli da yawa na maganar lafiyar su a maganar haihuwa da renan iyaye da sauransu. Me zaki fara shimfiɗa mana akai?
Na farko dai matsalolin haihuwa ba suka fara ba, an yi kwana biyu ma ana ta fuskantar matsaloli kala-kala. Akwai matsala idan mutum na da ciki, wasu matsalolin sai gurin haihuwa ake samun su, wasu matsalolin kuma bayan haihuwa ake samun su.
To me ke kawo kamar wani iri kafin haihuwa?
Okay, wasu matsalolin da ake samu kamar kafin a lokacin haihuwa shine kamar matsalar zubar jini ko zubar ruwa ko kuma rashin jin motsi na yaro. Shine wasu abubuwan da akan samu tun cikin na karami ma. Wasu matsalolin da ake samu kamar amai, mace ta dinga laulayin ciki da yawan amai tun da cikin na karami. Sai kuma daga bayan ciki ya dan tsaya akan samu matsalar ko hawan jini ko zubar ruwa ko zubar jini. Kuma duk matsalolin da ake iya samu. Sai kuma in a can in ciki ya ƙara tsagawa akan samu raguwar motsin yaro. Idan kuma mutum ya zo yana naƙuda, yanni aka fi samun matsala sai da matan da ciki. Akan samu matsalar hawan jini ko matsalar jijjiga, kuma naƙuda ta zo sai ana duk naƙuda ba a gama ba. Ko kuma ɗan ya fitowa ko ɗan ya zo a giciye. Ko a samu problem ɗin abin da ake kira cord prolapse kamar wannan jijin ta fitowa mace a haihu ɗan. Ko kuma matsalar zubar jini bayan an haihu, a yi ta zubar jini da yawa, wani ma sai an yi wa mutum operation. Su ne some of matsalolin da mutane mata ke fuskanta in suna da ciki.
To amma misali yanzu a matsayin ki na likita, yawanci irin wannan abubuwan da suke tasowa yaya ne yake faruwa ko kuma ya za a yi in ya faru?
To yadda ake yi shine akwai kiya din da ake ba mace in tana da ciki. So da yawa a jurin wannan kiya din shine ake ce ma antenatal care. Ana gaggaya musu, ana faɗakar da mata kan wasu matsalolin da za su iya samu idan suna da ciki da hanyoyin da za su gane cewa suna da wannan matsalolin da kuma abin da za su. Da yawa abin da ake gaya musu shine ko yawan amai ko zubar jini ko yaro baya motsi sosai ko kuma sun ga suna zubar ruwa, to sai a ce musu su zo asibiti da gaggawa. Idan suka zo asibiti a duba a confirming a ga menene matsalar, in har akwai matsala. In ba matsala ana ce musu su tafi da, in kuma akwai matsala za a zo a ga wani irin matsala ce ko wace matsala da abin da ake yi. Ana kwantar da su ne a dinga ba su magunguna, ana dinga sa asibiti. Matsalolin da mata ke samu idan suna da ciki ko wurin haihuwa ko bayan an haihu suna da yawa, amma zan yi bayani kan wanda suka fi samu mata kamar most common ones din.
Yawa.
To farko kamar akwai bari da ake samu. To kuma bari akan same shi ne idan da ciki ke karami, za a fara da zubar jini, kuma shi bari kala-kala ne. Akwai wanda za a yi komi da komi ya fito an rasa ɗan kenan. Akwai kuma wanda za a yi bari wanda mutum zai mace za ta ɗan zubar jini amma bayan ɗan lokaci cikin zai ci gaba da girma. Nan ba matsala. To mukan faɗakar da mata cewa in dai mutum na da ciki kamar ƙaramin ciki haka ya fara zubar jini, to yanzu asibiti da wuri sai a duba a ga shin wannan barin irin wanda ya riga ya fi sani gaba ɗaya, ko akwai ɗan taimakon da za a ƙara mai, ko kuma wanda cikin zai iya ci gaba da ni. Saboda mata da dama suka rasa rayukansu akan bari
sosai,
musamman wanda ba da kaji yake zuwa ba, wanda su za su je su sa a cire musu ciki. to akwai idan kamar kwayoyin cuta suka shiga garin wannan barin da yawa mata suna iya rasa rai wani lokaci ma an harba a rasa rai ba ana iya rasa ita kanta mahaifa to yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da mata ke samu kaddi idan ciki yana dan karami
dan karami eh
muna fadakar da su cewa su zo asibiti suna ko suna tsammanin suna da ciki inda sun fara jin jini sai a duba a ga wani taimako za a iya yi musu dan kada abin ya samu irin wa'annan matsalolin na ko rasa rai rasa mahaifarsu da sauransu
eh to yanzu misali
yawa
eh
kuma
ina jin ki
hello
eh ina jin ki
sai kuma yawa sai kuma wata matsala kuma da akan samu shine ta zubda jini bayan haihu akan same shi a mata da suka haihu so da yawa ko kuma sun haifi ɗan biyu ko kuma sun haifi ɗa mai girma idan cikin su yayi girma sosai to akan samu wannan matsalar na zubda jini shi ma yasa so da yawa ake fadakar da mata maimakon su haihu a gida ya kamata su zo su haihu a asibiti ba wai haihuwa gidan ba zai yiwu amma amfanin haihuwa a asibiti idan kamar mace ta haihu ta fara zubda jini akwai taimakon gaggawa da za a iya haɗawa a lokacin a yi mata jinin nan ya tsaya saboda zubda jini abu ne da nan take zai iya hallaka mutum amma idan ta haihu a kafin har a tattaro mutane a zo asibiti ta zubda jini sosai sai da yawa sai su fito a galabaice daga nan ma za a iya rasa
rai yawa
to majority of wannan matsalolin na wurin haihuwa ana iya prevent din su idan mata ta haihu a asibiti inda za a iya gane menene matsalar da kuma abin da za a iya yi
to amma misali kamar yanayin rayuwa na abin da za ta ci abin da za ta sha da yanayin jin dadi ko rashin jin dadi yana taimakawa ko kuma yana kawo matsala
eh gaskiya cin abinci yana taimakawa sosai mutum na da ciki musamman a wurin dan saboda abin da uwar ta ci shi zai je ita ce ci tana ci makanta kuma tana ci ga yaro to musamman ana son mai ciki ta kula da kanta ta ci abinci sosai saboda idan mutum na da ciki akwai wasu abubuwa da jikin shi ke bukata don kula da jikin shi da kula da lafiyar yaron da kuma yaron yana amfani da su wurin kara girma da sauransu to muna fadakar da su kan cin abinci da sauransu in kuma suna amai ko suna da wani matsalan da zai hana su cin abinci shi ma ana magani shi sai su faɗa ana gaya musu su dinga faɗa asibiti a ba su magani shi idan mace ba ta cin abinci sosai ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawowa shine kankancewar yaron sai yaron ya zama dan karami ya kankance sa'annan kuma da rashin jini ita kanta jikinta tana buƙatar ƙarin jini da sauransu idan ba ta cin abinci sosai za ta samu rashin jini karancin jini dan zai iya kankancewa yawa kuma ba a san mace mai ciki ta kasance ba ta da rashin jini sanda take da ciki saboda duk sanda aka zo haihuwa za a zubda jini idan ta zo ta fara nakuda ba a rashin jini dama a jikinta kadan za ta zubda ya zama mata matsala a jikinta yasa ake so mace mai ciki ta ci abinci sosai ta kula da lafiyar jikinta idan in ta zo nakudan ba ɗaya preparation da ake yi mace na da ciki dan ta zo ta haihu lafiya ne to dan kada ta zo ta fara lebo babu karfi ko babu jini dan ya kankance yana shan wahala duk zai iya kawo
matsala to misali yanzu kuna ji ku likitoci misali ya kuke tunkara ko kuma yanda ake maganan cewa mafi yawancin irin waɗannan matsalolin sun fi yawa kewaye da mu a irin yan kasashen mu dinnan na Afirka masu tasowa
gaskiya sun fi yawa sai na farko duk yadda ake fadakarwa mata suna zuwa asibiti ana ƙara fadakar da su idan aka duba kamar number matan da ke da ciki da suke zuwa awo a nan ƙasashen bai kai yawan matan da ke zuwa awo a wasu ƙasashen ba da suka ci gaba to na farko kenan kuma a lokacin awo ne ake fadakar da mutane ga irin matsalolin da za ku fuskanta ga yadda za ku kiyaye da
su
to kaga waɗanda ba su zo awon ba za su iya fuskantar waɗannan matsalolin shi yasa mu a nan garuruwan da ba su kamar sauran garuruwan ba suke fuskantar waɗannan matsalolin sannan kuma ga yawan zuwa idan aka duba mu nan za a ga mace ɗaya ta haihu so 7-8 wata har 10-12 amma su can yawan haihuwansu bai kai haka ba kuma idan mace ta dinga haihuwa da yawa matsalolin tana ƙara haihuwa matsalolin na ƙara taruwa to za a ga ko saboda wannan mu muna da wasu matsalolin da su can ba su da shi sannan kuma idan aka tashi haihuwa wasu matan namu duk da sun samu matsalar a wancan haihuwan za su kuma haihu a gida ba za su zo asibiti inda za su samu taimako ba wasu kuma sun san akwai inda za su samu taimako amma ko saboda ba wanda zai kawo su ko babu wani namiji kusa da zai yarda cewa ba izinin su zo ba kuma ba su da hali ko saboda kuɗi ko transport to za ka ga saboda wannan kuma sun kasa zuwa asibiti by the time suka samu kuɗi ko hali ko damar zuwa asibitin ciwon yayin nisa sun da labaita ko shi yasa idan aka duba koda level of care su can matsalolin nasu bai kai yawan irin namu ba sannan kuma ga genetics kowa genetic ne ko ma'ana
yadda abin da yake biyo
mu daban muke
da yanda yake biyo dangi
yawa wata ciwon da za ka kama mu
yanda yake biyo asalin yanda jinin mu yake
ba lalle bane su sukawa yawa wata ciwon da za su kama mu nan ba lalle bane su sukama tuga kuma environment infection da malaria ta wasu cutan ba su da shi kuma duk wannan na iya ƙara masu ƙarasa masu ciki samu ciwuka kala-kala to duk wannan abubuwan su ba su da shi to idan aka duba overall za a ga su can kasashen da suka fi mu ci gaba yawan ciwace-ciwace da nau'ikan su na masu ciki ba lalle bane ya kai namu
me zaki ce wa matan mu musamman irin matan mu a Afirka din da suke da wannan matsaloli haka da ake samu
shawaran shine idan mace tana da ciki ya kamata ta zo awo a awo za a gaya mata irin matsalolin da za ta iya fuskanta a wannan cikin da yadda za ta kiyaye su da kuma in sun faru ga yadda za ta yi now more important ma than zuwa awo shine haihuwa asibiti matsalolin da yawa da ke janyo mace ta rasa rayuwarta wurin ciki suna faruwa ne a yayin da take naƙuda ko kuma dab da bayan ta haihu idan suka haihuwa asibiti a lokacin ne idan har ana buƙatar aiki mai gaggawa to yanzu nan za a tattaro mutane a zo a yi Allah ya sa a ci kiranta a lokacin amma idan suka yawo a gida nan ake samun matsala har kafin su zo su samu taimako a asibiti na biyu kuma shawaran shi ne wasu matan suna zuwa su haihuwa a asibiti sai a ga da kyar Allah ya sa a ci kiransu sun kusan mutuwa amma ba su mutu ba to irin waɗannan matan su da yawa sai a yi musu bayani a ce to ga abin da ya faru ana ba ta shawaran kar ta ƙara samun ci mata da yawa ba sa bin wannan shawaran kuma idan suka ƙara samun ciki sai matsalar ta fita da to shawaran shine duk wanda aka ba shi shawara ai amfani da tsarin iyali duk wanda aka ba shi shawara aka ce ciki ya zama hadari a gare shi to ya haƙura saboda in ko ya samu ciki za a iya samun matsalar za ta iya daukar rai
ransa
to gaskiya dinga amfani da tsarin iyali a kuma zo asibiti haihuwa a da shawaran da likitoci suka bada antenatal
to muna godiya sosai Dr. Aisha Abdulrahman sai wani lokacin Allah ya kai mu ko mun goje da kika ansa a gaggauce
to nagode
wa dalla to kin ji tattaunawa dai kan ko in ce ma sauraro sun ji tattaunawa to amma yanzu misali Safina ta yi wasu maganganu guda biyu da kila mu dan tofa albarkacin bakin mu akai mu ji ta ce yawanci rashin zuwa awo ɗaya daga cikin manyan matsaloli na biyu yawan haihuwa wata ta yi 7 wata ta yi 12 ba tare da kakkautawa ba ko kuma na uku ta ce za a ce mai mace ga kina da ciki in kika haihu wannan ki bari saboda ta gaba za ta zo miki da matsala sai a ce sam
to me yasa ake cewa sam din ne
yawa to yawanci kin san mutane sukan hada abubuwa a gwamutsa maganan al'ada
da kai wanda inda na sani ba ana magana an yi magana sai a ce karkara gaskiya ba fa karkara bane kada idan ni wannan wanda na sani cikin birni ne cikin gari ne wata su kaman abun kunya ne in mace ta je asibita ta haihu kaman ki haihu cikin daki kuma shine idan ma aka zo barka a asibiti lalle kudi gare ku
har da zuwa
asibiti kudi gare ku shi yasa kuke zuwa asibiti to kaga wannan ba
gaskiya
abu ne an zamani ya zo an ci gaba bai kamata a ce wai abinda iyayen mu suka haife ka shi ma kai
ka ce sai ka maimaita kuma
abin da kuma na wannan haihuwa to ka haife yaya ma su zo shi yasa Usman ka san kullun abin da ke ban mamaki kaman cikin gari za ka ga yarinya karama mace shekara 2-3 ka ganta tsakiyar layi tana tafiya uwarta ta karin gantana tana ina
saboda
ina cikin fama da wani dan karami
kila dan na shekara daya wato abinda kike magana ina fahimce ki wato maganan ma tarbiyar da zaka ba
su balle lafiya ka kai ki zo ki tsugunna mijinki aure zai je yayi
tafa to
ya ce ba zai zara da kike da lura ba
ai kawai kici da ake son a kula din aka kula lafiya
wurin jiki ce a kula
sannan kuma karshe sai kiga matan su ne suke zama suke karba abin daga karshe
da matsalar ta zo
namijin shi kamar yadda kika ce ya tsallake zai sake aure da sauran su to ya kamata duka a kula su ma maza su kula da wurin barin matan su je su yi abin da ya dace na awo da sauran su to duka da nan zamu dakata a madadin
Safinatu Sodan
sai Julie Lazarus Gresham wace ita ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Aidin Otuko da duk wanda suka taimaka shirin ya kammala Usman Ahmad Kabir Barbara a Washington DC ke ce Allah ya tabbata mana da alkhairin sa.
Muryar Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.